Gwamnatin jihar Plateau tace ta kammala dukan shirye-shirye don maida ƴan gudun hijira zuwa matsugunan su na asali. Kwamishinan ayyuka ta musamman a jihar Plateau Irmiya Ware ya bayyana hakan, wanda a cewarsa umarni ne daga gwamnan jihar Simon Lalong. Tun dai da jihar Plateau ta tsinci kanta a rikici daga shekara ta 2001, al'umomi a yankuna da dama ke gudun hijira suke kuma rayuwa a cikin kunci a sansanoni daban-daban a fadin jihar. Kan haka ne gwamnatin jihar Plateau ta kuduri aniyar maida ƴan gudun hijirar zuwa yankunan su na ainihi.
We are supposed to ensure that you return to your homes before Christmas. We are not going to force anybody.
Kwamishinan ayyuka ta musamman kenan a jihar Plateau Irmiya Ware ke cewa ya kamata mu tabbatar da cewa dukkanin ku kun koma gidajenku, amma ba za mu tilasta muku ba. Karamar hukumar Barikin Ladi na kan gaba wajen yawan waɗanda suka kauracewa mahallansu saboda rikicin. Shugaban karamar hukumar Barikin Ladi, Barista Ezekiel Mandiyau, ya ce sun yi zama sun kuma tattauna da masu ruwa da tsaki kuma sun amince su koma mahallan nasu.
Tambayar da muke ta yi ko ina shine wa zai ce har ga Allah cewa bayan wannan rikicin shi ya biya wa burin abin da ya sa a zuciya. Sai mun ga abin ya kawo cin baya, kuma yanzu muna kuka kullun cewa yaran matasa suna girma ba aiki, ana gama makarantu ba aiki. To in ba mun zaman lafiyan domin Allah ya turo mutane su zo su ga irin albarkan da yake kasan, su zo da hanyoyi na kamfanoni da yaran za su samu aiki ba, to ka gama abin zai da lalacewa. Ko da ma me ya damun tunanin mutum da ya kawo ga haka din, tunda yanzu muna cewa kanmu ba mu gariban abin ba, mun gane cewa za mu gyara. Tunda mutane da kansu sun ce muna shirye mu gyara, sai mu karfafa wannan gyaran domin a samu zaman lafiya, a samu cin gaba.
Shi ma shugaban karamar hukumar Riyam, Mafian Golson, ya ce gwamnati ta dauki matakan tsaro don tabbatar da kowa ya zauna lafiya.
Yau din ma ƴan tsaron sun riga sun fara zaga su duba su ga yanda gojajen suke, gobe da wani sun za su fara koma. Duk haka ƴan tsaron su ma za su koma su zauna tare da su, suna nan tare da su sai mun ga da cewa komai ta lafa. Mun yi abin da ake kira local security architecture, mu ga yanda za mu kara karfin gwiwa ma mutane, su akwai mutane yan vigilante na wayannan community da za a aiki tare da su, wanda su jami'an tsaron, su police, su soji sun yadda da cewa za su musu irin training da ya kamata, wanda zai taimaka musu su ga yanda za su yi su kara zaman lafiya wajen.
Babban abin da mutane za su sani, akwai kabilu waɗanda suka bar wurin nan, kila a ce Biron ko Fulani, duka waɗannan za su koma gidajen da dama suka bari ne ko kuma yayane abin zai wakana?
Daman constitution na Nigeria ya nuna da cewa kowa zai iya zauna duk gunda yake so. So wannan gwajajen in kuka duba, yawancin gwajajen nan gwajajen ne da aka yi haka ma duniya gwajajen, akwai mutane daga ko ina Nigeria. So ba inda zamu yi mu ce zamu mai da wayansu ba mai da kuni ba. Yawa, so ba wannan akan wani yare bane ko kan wani addini ko ba. Wannan gwamnati tana nan ma kowa.
Wasu daga cikin waɗanda ke gudun hijirar sun yi na'am da matakin mai da su gidajen nasu.
Mu yanzu kokarin mu anan ba mu da nufin irkici anan, zaman lafiya muke nema, muna murna da kowa, muna farciki da kowa, muna neman zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwaye mu makwabta.
So security ne kai first, mutane su yi tafiya su free, kuma su je su aiki a gona free without babu tashin hankali.
Amma ina makaranta, to tunda an fara yaki ne shine mu koma zona, ba ba kudin da za samu a school.
Ya kuke rayuwa duka anan?
Muna zuwan aiki, muna taimakawa mutane aiki, sai su so mana abinci mu ci. Gaskiya na son koma zuwa gida, domin anan ji kuma ana yi ma mutane gori.
Kimanin ƙauyuka fiye da 50 ne rikicin ya lalata, waɗanda yanzu haka ƙauyukan sun zama kango, ta yadda al'umman za su sake fara sabuwar rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.